This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Litinin 30 ga watan Satumbar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labaran.
Shugaban kasar Iran yayi Allahwa da hare-haren Isra'ila akan kawayen Tehran na yankin gabas ta tsakiya. Wasu 'yan bindiga sun kashe ma'aikata 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni kuma, a ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya. Za a ji mahangarsa akan matakan da ya dace hukumomi su ɗauka don inganta rayuwar sojoji a Najeriya.
Ina sanye da uniform ɗin ƙasar Najeriya, ga tutar Najeriya a kafaɗa na. Amma duk inda na je, za ka ji an ce suna gode min. Ba ni dai ba sojan Amurka bane, amma ana ce min thank you for your service.
Sannan za a ji cewa Isra'ila ta yi ikirarin sake hallaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan kashe shugaban kungiyar. Muna da rahoto a kai. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal ya saba gabatarwa. Kuma a yau, akalar shirin ta karkata ne akan kudin fensho na jami'an 'yan sandan Najeriya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan kasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai harar kan sansanonin 'yan tawayen Huta a kasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban kungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a ƙasar Lebanon. A wani jawabi da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka watsa, Pezeshkian ya ce ya kamata a tallafa wa Lebanon. Ya ce bai kamata a bar mayaƙan Lebanon su kaɗai a wannan yaƙin ba, domin kada gwamnatin 'yan Zionist ta Isra'ila ta kai hari kan ƙasashen Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya. An kuma kashe mataimakin kwamandan dakarun juyin juya halin musulunci na Iran Abbas Nilfurshan a harin da aka kashe shugaban kungiyar Hezbollah a Beirut. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata aƙalla 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 da bindiga a wasu hare-hare 2 da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjghur da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gida a Panjghur da tsakar daren Asabar, inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Sun ƙara da cewa harbin ya raunata mutum guda, kuma waɗanda harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga lardin Punjab da ke gabashin ƙasar. Harin na biyu ya faru ne da sanyin safiyar ranar Lahadi, inda wasu gungun mutane ɗauke da makamai suka kai hari a wani kamfanin haƙar gas da mai a Mushkal. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci ke babban yankuna da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi, yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helene ta bayyana ƙararrar ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan baƙar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. Hukumomi na yin gaggawar jigilar kayayyaki tare da maido da hanyoyin sadarwa da titina a Asheville da ke jihar North Carolina da ambaliyar ruwa ta mamaye a ranar Lahadi, yayin da mazauna yankin gabar tekun Florida da guguwar ta shafa suka taru domin gudanar da addu'o'i a coci. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya ce ana sa fargabar adadin waɗanda suka mutu na mutum 11 zai karu yayin da masu aikin ceto suka isa yankunan da lamarin ya shafa.
A lot of people who are concerned about
Ya ce mutane da dama suna ta nuna damuwa kan yan uwa da abokai da basu gani ba na daga cikin dalilan da suka sa muka dukufa wajen ganin mun maido da hanyoyin sadarwa. Mahaukaciyar guguwar dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta Helen ta raba mutane da dama da mahallansu yayin da kiyasi ya nuna jumlar mutum sama da 60 ne suka mutu.
Kafin Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran za mu bude taskar rahotanninmu da tattaunawa akan batutuwan tsaro. Ta iya yuwa mai sauraro ya saurari shirinmu na safe a ranar Larabar da ta gabata inda a wata tattaunawa da Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ya yi bayani akan gurguwar fahimtar da ake yi wa dokokin aikin sojin Najeriya. Na ci gaba da tattaunawa da shi kuma ga yadda tattaunawar ta kasance. To kana gani akwai buƙatar al'umma su fahimci wasu domin aikin soja aiki ne na tsaro, tsaro kuma yana buƙatar sirri.
Abin da ya faru shine cewa da soja mutane ba abubuwa ne suka canza. Mutane da sojoji na can ba amma sai da suke.
Ba kullum ake ganin soja.
Ba a san yadda suke rayuwarsu ba da su. Amma saboda irin wannan yadda abubuwa suka canza yadda ake ganin su kullum shi yasa waɗanda abubuwan da yake normal routine kamar abin yau da gobe wannan ba wani abu bane da ke nuna cewa ko wata
rikici
ko wata matsala a gidan soja a'a routine ne haka aka saba yin shi kuma haka ake idan ma mutane suka tuna suka duba ministries da sauransu
yanzu kuma sai an musai sallama ya biyo baya
sai magana sallama magana ai training din su yadda za su saboda ku shiga aikin ku ci gaba da rayuwar ku a matsayin ku na farar hula domin mutum ya je shekara 35 dole ai training din shi sana'ar da kawai ya sani shine aikin soja
kai tsohon jami'i ne na rundunar sojan Najeriya menene abin da ya fi wahala a rayuwar soja bayan ya bar aiki da ya kamata a mai da hankali a kai ko kuma ba a mai da hankali a kai
gaskiya abubuwan da ke din soja musamman wanda ya retire shine ciwon na farko akwai shi kanshi karfin ko kuma nauyin pension din shi akwai saboda mutum ne shekara 35 saboda yadda suke zama a bariki yana bauta ma ƙasa a dusan da wannan so idan ya baro bai kasuwanci ba bai wani abu da sauransu idan ya baro wannan din akwai wahalan acclimatizing ko kuma ya
sabo da sabon rayuwar da
sabon rayuwar da zai saboda haka dole a maida hankali wurin wannan training din da ake musu ba kawai ai training ba idan aka yi training a tallafa a basu tallafin yadda za su yi resettling gaskiya sai ana reviewing din abun nan akai-akai saboda idan da aka ce naira 500 ne a shekara kaman hudu da suka wuce da inda aka ce ma 500 shekara hudu da suka wuce yanzu in ba a baka kusan 2000 ko 2500 ba ba zai kai ma wancan abin da wancan 500 din za ta yi ba dole a sake duba a ga na farko shi soja tun lokacin da yake gidan soja menene za a iya na tallafawa na game da kiwon lafiya da shi da iyalin shi na maganan ilimin ƴaƴan shi na maganan muhalli musamman
ba na tare numfashinka ba zan barka ka ci gaba amma kaga misali a nan Amurka
na'am
idan ka ciki wani abu kana nema za a tambaye ka kai kana da dangantaka
da
wani soja
sosai kuwa
kaga kila fa ba mahaifinka bane amma a aka ce eh ina da dangantaka to kana cin moriyar wannan kasancewar shi soja
to ai ba ma haka ni da ke sojan Najeriya a shekara ta 2014 zuwa 2015 na zo training a nan Amurka a nan Maxwell Air Force Base ina sanye da uniform ɗin ƙasar Najeriya ga tutar Najeriya a kafaɗa na amma duk inda na je na farko ko a tashan jirgin sama ne zaka je an ce suna gode min ba ni dai ba sojan Amurka ba ne amma ana ce min thank you for your service wato muna jinjina maka da wannan sadaukar da kai da kake da su
Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata tattaunawa da shi a ofishin mu a nan Washington DC har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labaran duniya na biyu
Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China. Kwanaki kaɗan bayan da Beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kirar ballistic mai ratsa nahiyoyi. Taiwan dai tana ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, wacce China ke kallonta a matsayin yankinta. Tana sa ido sosai kan atisayen sojan ƙasar China, bisa la'akari da ayyukan da Beijing ke yi akai-akai a tsibirin. Amma da wuya ta fitar da cikakkun bayanai kan abin da take gani yana faruwa a cikin ƙasar China. Ma'aikatar ta ce tun da ƙarfe 6:50 na safen ranar Asabar ta gano dakarun roka da sojojin ƙasar China sun harbo abubuwa da dama a larduna da yankunan Mongolia, Gansu, Qinghai da Xinjiang, waɗanda dukansu ke da tazarar kilomita 2,000 daga Taiwan. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta ƙara da cewa sojojin Taiwan na ci gaba da sanya ido kan abubuwan da suke wakana, kuma dakarun tsaron sama sun yi taka tsantsan tare da ƙara kimtsawa sosai. Ma'aikatar tsaron China ba ta amsa kiran wayar da aka yi mata na neman ƙarin bayani bayan sun tashi daga aiki. Idan kusan ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa na Amurka 45,000 suka yi nasara akan barazanar da suke yi na fara yajin aiki a ranar Talata, za su iya rufe tashoshin jiragen ruwa 36 daga jihar Maine zuwa Texas, waɗanda ke ɗaukan kusan rabin kayayyakin da ake shigo da su da fita da su daga Amurka. Yajin aikin da ya ɗauki makonni da dama zai tilastawa 'yan kasuwa su biya masu jigilar kayayyaki saboda jinkirin da aka samu, kuma wasu kayayyakin na iya zuwa a makare na lokacin da aka fi siyayya sosai na lokacin hutu. Kungiyar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa da haɗakar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta Amurka, waɗanda ke wakiltar masu jigilar kayayyaki da tashoshin jiragen ruwa, ba su saka wani lokaci na tattaunawa ba kafin kwantiragin su ya ƙare a daren ranar Litinin. Kungiyar na neman ƙarin albashi mai tsoka da kuma haramta duk wani aiki da injina masu sarrafa kansu, kofofi da kuma ɗaukan kwantenoni da aka loda da sauke kaya.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Wannan karin kuma gabas ta tsakiya muka dusa. Isra'ila ta sake kaddamar da wasu jerin hare-hare a birnin Lebanon cikin dare, inda ta ce ta sake nasarar halaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan halaka shugaban kungiyar, wato Hassan Nasrallah. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Arash Arab Sadi.
Har zuwa wayewar garin Lahadi, ana ci gaba da ganin tashin hayaki a wani dogon bene tun bayan harin sama da Isra'ila ta kai a Beirut a ranar Juma'a. Dakarun Isra'ila sun ce hararen nasu sun kaikaici shugaban kungiyar Hezbollah da Amurka ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda ne. Ranar Asabar kungiyar ta tabbatar da mutuwar Hassan Nasrallah, wanda ke jagorantar kungiyar ta Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta Nasrallah a matsayin wanda ya kudura aniyar ganin bayan Isra'ila. Ya ce Nasrallah ba wani bane illa ɗan ta'adda. Shi ne ginshikin makirce-makircen ƙasar Iran, shi da mutanensa sun kuduri aniyar ganin bayan Isra'ila. A halin da ake ciki, Iran wacce ita ce babbar ƙawar Hezbollah ta sa an dasa baƙar tuta a ginin babban masallacin Imam Reza bayan mutuwar Nasrallah. Matakin saka wannan alama da Iran ta yi na zuwa ne yayin da ita ma kungiyar ta Hezbollah ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa Nasrallah ya tafi wajen waɗanda suka yi shahada. Tana mai shan albashin ci gaba da yaƙi da maƙiya da kuma nuna goyon baya ga Falastinu. Yayin da ɗaruruwan iyalai yake kwanciya a kan titunan Beirut, hukumomin ƙasar ta Lebanon sun ce mutane da suka rasa mahallansu sun kai 1,000,000. Dakarun tsaron Isra'ila sun fitar da wasu jerin hotunan bidiyo waɗanda suke nuna yadda aka kai dozin-dozin ɗin hare-hare a kan maɓoyar Hezbollah a Lebanon. Isra'ila ta ce ta yi gargaɗi ga fararen hula da su fice daga yankin. Sai dai Prime Minister Lebanon na riƙon ƙwarya Najib Mikati, yayin wata hira da gidan talabijin na Tel Aviv, ya cicciki Isra'ilar. Ya ce abin takaici ne dokar da take kare rashin adalci a duniya. Ta ba Isra'ila damar yin fatali da duk wani yunkuri da ake yi na cimma matsayin tsagaita wuta a yakinta da Lebanon. Saboda ita Isra'ila babu abin da ya sha mata kai da wata doka ko 'yancin ƙasa. an dai ci gaba da ganin hare-hare cikin daren ƙarshen makon da ya gabata a Beirut, lamarin da ya jefa jama'a cikin zulumin rashin sanin abin da zai iya biyo baya. A gefe guda kuma, ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin Bagadaza sun yi bore kan kisan Nasrallah, inda suka yi yunkurin kutsawa cikin yankin Green Zone a Iraki da ke ɗauke da ofishin jakadancin Amurka. Kakaki a fadar White House John Kirby a ranar Lahadi ya faɗa a shirin This Week na gidan talabijin na ABC, kamar yadda ya bayyana a shafinsa na X cewa Amurka na bibiyar dukkan abubuwan da ke faruwa.
We're watching this very, very closely to see how.
Yace muna kallon dukkan abubuwan da ke faruwa. Ko Hezbollah ko Iran za su mai da martani da sauran ƙungiyoyin da ke Iraki da Siriya. Ya zama wajibi mu zauna cikin shiri, kuma ma a shirye muke. Ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce sama da mutum 1,000 ne suka mutu yayin da aka jikkata 6,000 cikin makonni biyun da suka gabata.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana fassarar rahoton Arash Arab Sadi. Sashin Hausa na muryar Amurka yake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Bayan nan akwai da yaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin namu da kuma sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya kan kuɗin fanshin da bai kai cikin cokali ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin jami'an 'yan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, wa'imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Fansho cikin cokali da 'yan sanda masu ritaya ke karɓa ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya, don jan hankali ga kwamitocin 'yan sanda na Majalisar Dattawa da wakilai da su yi musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshon da ma kuɗin ajiye aiki wato gratuity. CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata huɗu yanzu ba samun fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshon nasu.
Abin da ke faruwa shine fanshon nan da aka hada mu da kamfani ba da suke ba mu bai taka kara karya ba. Lura da yadda kasuwa yake yanzu sai a ɗauki 15,000 a bawa ɗan sanda mai ritaya inspector ko kuma 16 ko 17. A takaice in mutum yana da hannu ya zama superior police officer a ASP kenan ko ani ɗaya ko ani biyu kudin sa ba shi 20,000. Hatta masu ani na uku ma dai kudin sa ba shi 20,000. Mu da muke da zan daba daba muna chief superintendent ni dai kudin na ba shi 20,000 30 da dan wani abu. To abin da suke ba mu bai taka kara karya ba sai ya zamanto abu mun neme mu koma gwamnati ta daurawa mu kamar da take daukar na sarrafa su dabara. Zamanto yanzu sergeant na soja ya ritaya ko kuma staff sergeant pension sa da yake karba ya fi na kofi na 'yan sanda. Idan anini ya ritaya yana na soja ya karbi ya rifrita yana karbar sama da 100,000 da wani abu. Amma mu namu ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin kuma bayan haka kamfanoni daban-daban ne wani yana da mukami amma kudin sa bai da bai kai na wanda yake da mukami mutum da dama ba wai a dan sanda akwai seniority. To yanzu an kaba mai gamanin kamfanoni ba damuwa ba ne kudin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami ko kuma kudin ka ya gasa wanda ya fi ka mukami kudin sai ya zama to daban-daban depending on company da ka shiga. Ana muna fama neman mu fita wajen shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abin da ya kai mu har ga ranar 21 ga wata watan wuyar na wannan shekara muka tafi kai zanga-zanga. Don ta bai masu shekara 70-80 sun tafi suna zanga-zanga kaga abin ya yi zanani.
Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai fada fenshon kamfanoni ba, amma suna buƙatar a daidaita fenshonsu da irin na sojoji.
Sunana Patrick Alade, ɗin damuwan inda na ritaya ba, bayan akwai wasu wanda suka ritaya bayan ranar duka. Su za a complain ba a tsarin abin increment na fenshon. Yanzu na ritaya wajen shekara 17 shi na siya na uku. Ba kayan komai haka muke ta taba kawai. Su makwabtan mu to su sojoji hakan samu a basu nasu. Ka tambaya kace ya wannan ne mai wasu a shishiru.
Patrick Alade, kai kai ritaya ne a matsayin DSP na yan sanda. A wace shekara ka aje aiki ne?
A 2007.
Shekara ta 2007 zamanin ma mulkin Obasanjo kenan. Ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake, me yake damun ka game da yanayin biyan ku fansho da kudin ajiye aiki wato gratuity?
To ba wani ƙarin da za a sake maka abinda aka fara biyan ka da shi da shi za ka dinga karba. Duka abubuwan da ake karawa 20%, 25%, 30% da sauransu ban da mu.
Patrick Alade, yanzu dawa tun 2007 din nawa ake biyan ka fansho a wata?
90,000.
Okay, 90,000 kin 90.
Amma ba lokacin da dai wannan daga kan na je pension office samu a Abuja. Office zamu na da din. Ko dan za ki shiga mota daga Bera ka ta gurin.
A Jabi ba?
Ina Jabi. Na je a lokacin ne aka dan gyara mini. To tun daga wannan lokacin fa na tsaya kenan. Wasu colleagues na ma sai su ma haka ba kare. Muna kiran juna waya, muna contacting waya, mu ji ko ya ko wani labari. Kowa zai ce haka ne. Ba kare.
Kuna kwatanta abun da cewa sauran masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku?
Daban ne. Ko mu da muka rika dai ma wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki. Su ba shi da suke karba yanzu waye. Sosai yana karban kudin superintendent ko chief superintendent na yanzu ai abin da ake bayarwa. To mu sojojin abokanai muna da abokanai da su. Na tambaya ya ce ya ce ya tura ji a karbi aboki na zai ce ya tura karbi kudi. Ya ce wani kudi ne kuma wata ya kare ne ya shishiru ne. To mu ba mu sani ba mu a shishiru din ba san da mu ba ne kuma mutane manyan namu ba su bi ba don a yi mana ba ne.
Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Maduri, amma ba a samu nasara ba. Amma dai mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Eleman.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Maki Abubakar Eleman, ni mutumin Jigani, ina wakiltar kananan hukumomi guda biyu, Malam Maduri da Kaugama, kuma ni nake jagorancin kwamitin na 'yan sanda a majalisar tarayya.
Tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafi kan karancin fansho da ake biyansu da kuma yasa su har suka shiga halin kunci. Menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda?
To alhamdulillahi kai ma kin ce zanga-zangar suka yi ta lumana har suka zo nan majalisa kuma aka yi sa'a muka ci karo da su, kuma su ma yanzu in suna sauraro na sun sani ina zuwa dawowar wannan majalisa ta goma na tashi na ka kuduri wajen gyaran wannan din fansho yadda za a gaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki. Muna da kyakkyawar fahimta mu da su.
To yanzu wasu su sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sisi a fanshin su ba. Wasunsu ma har kuka suke, wasu ma su fadi su rasa rayukansu. Yaya kake kallon wannan lamarin?
To inna lillahi wa inna raji'un, ba samu wannan labari ba. A matsayinki na 'yar jarida, kike sanar da ni, ni ina da kyakkyawar fahimta da jagororinsu sukan zo har ofis ina mu tattauna, su dinga bin ba'asin ina aka kwana, ina aka tashi, kuma muna fahimtar juna ni da su. Amma har iya zuma ganin da muke da ke ba wanda ya kamu koke na an biya fansho na wata ɗaya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba.
To wani mataki za ka ɗauka kan wannan ganin cewa kuna wani ƙoƙari na taimaka musu?
Yanzu da ka yi min wannan bayani, insha Allah ba zan yi ƙasa a goyo ba, zan yi ƙoƙari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma aka san haka.
To akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka aje aikin su a aikin 'yan sandan nan, wasu zaka ga DSP ne, wasu kuma sun ma wuce haka, amma suna korafin cewa pension nasu yayi karanci, wasu na karban kaman naira 30,000. Shin za ku iya gyaran wannan?
To alhamdulillah lami bari ne amfani da wannan dama na Musa Albishir, ba su kadai pensioners na 'yan sanda ba, duk wasu pensioners na sauran agencies, cewa wannan gwani ta zo da wani kuduri da ma'aikatar pension da ofishin minister na finance da head of service suna zama a yanzu magana da kake magana ta yi zurfi, ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikin su, domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su hadda gratuity. Idan aka yi building din gratuity dinka, to pension ɗinka zai afki. Kin ga ma'aikata takan bada kaso 10, kai kuma ka bada 8. Wasu ma'aikatan ma su kan bada 15, wasu kuma su bada, ma'aikata kuma su bada 8. Insha Allah gwamnati tana kokari a kai ta ga lalle ta inganta wannan harka ta fansho.
Masu sauraro, abin da ya sa wake nan a shirin mu na yau, sai a biyo mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya kan wannan gwagwarmaya ta neman haƙƙin fansho da tsaffin jami'in 'yan sanda ke yi. Yanzu amadadin Nasura da Mel Hikaya na Madina Dauda da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfilu Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan ƙasashen da ke da alaƙa da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai harharar kan sansanonin 'yan tawayen Hutu a ƙasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a ƙasar Labanin. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata akalla 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 da bindiga a wasu hare-hare 2 da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjgur da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gida a Panjgur da tsakar daren Asabar, inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi, yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa laƙabi da Helene ta bayyana ƙararrar ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan baƙar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin ƙasar China, kwanaki kaɗan bayan da Beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami ƙirar ballistic mai ratsa nahiyoyi.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na yanzu. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya abokiyar aikinmu Zahra Aminu Fage wacce Allah ya yi wa kakarta rasuwa jiya Lahadi alhinin wannan rashi, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Amurka da duk sassan duniya. Muna kuma mika ta sakon ta'aziyya da duk iyalai da 'yan uwa da abokan arziki. Allah ya jikanta da rahama, Allah ya sa canyafi nan ya kyautata wakwancinta ya ba mu kwakurin wannan rashi kuma idan ta mu tazo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballa da ya karanto mana labarai da Daji Balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston ni Aisha Mu'azu nake muku fatar wani lafiya ma assalamu